إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وحكها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Alhamis 25 ga watan Jumada akhir bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1441 wanda ya yi daidai da 20 ga watan Fabrairu shekara ta 2020 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Thani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Daura da Galadima Road Angwarimi GR a Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة نا أستاذ دكتور ناصر عبد الكريم العقل حفظه الله تعالى مقانا أشافي نسجم أجير مقانا مجلس ونن للتافي ونن شيني مجلسينا 40 دهدو زام تاشيني أكان حديث مزيفة كو دم ساتن ديوتي أكان شمك قانا كو za mu tashi akan hadithin Huzaifa malam yake cewa an Huzaifata ibn al-Yaman radiyallahu anhu qala hadithi daga Huzaifa dan Yaman Allah ya kara yadda a gare sa wanda aka fi sani da sirrun nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma a'lamu an-nas bish-sharr hadith sahabbai ba wanda ya kai shi sanin sharri wani zai ce shari kuma a yin baka san shari ba yana ka fada ciki ko? haka ne? baka san shari ba yana ka iya fada ciki to abin nufi duk wani shari tana musiba da za ta samu al'umman nan shi ya fi kowa saninta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi abokin sirrinsa kowane sahabi akwai darajar da yake da shi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sirri Huzaifa shine sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ke sirri baya sirri da kowa sai shi shi yasa duk wani hadisi dake magana akan fitintunu na zamani na al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a bakin sa ake samun ta saboda manzo Allah ya sirri da shi ya gaya mai kaza abu zai faru a lokaci kaza in ana neman bayanin ta wajen shi za a zo kana za ta kunnowa al'umma ta kai kamar kaza a wurin sa za a samu abu kaza zai faru farkon fitina ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan kofar ta budu har abada ba za ta rufu ba a hannunsa aka samu kuma wane ne sayyidina Umar shi yayi wannan bayanin duk wani abu na sirri na al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Huzaifa ne kuma ta dalilin sa aka hada Qur'ani wannan Qur'anin da muke kallo ta dalilin sa shi ya ba sayyidina Uthman shawara saboda abin da ya gani a Azerbaijan lokacin da aka je cin Azerbaijan da yaki ta koma karkashin musulunci kaga ba tun yau Azerbaijan take musulma ba kuma yanzu madalan wannan dai kasar da ka sani da suna Azerbaijan dai tun a zamanin Sayyidina Uthman Huzaifa shine komandan yakin suka je yaga kowa na karatu yanda ya sani kuma wannan yace na wa karatun yafi na wancan da ya dawo yace wa Sayyidina Uthman ka shawara ina ganin gaba za a samu matsala a cikin al'umman manzo Allah ya faru yace ga abinda ke faruwa da muka je yaki wancan yayi karatu da qira'a daban wannan yayi karatu da qira'a daban kuma kowa a cikin su yana ganin nashi ne kadai qur'ani na sauran ba qur'ani bane ina gani a hada qur'ani a wuri daya a tura kowane gari da ke karkashin musulunci sahabi ya karantar da su kaga akin dai sahabi suka ji ko za su ce bana sabon abu bane shikenan akai haka dalilin hada rasmul usmani da ke hannunmu yau kenan to wannan Huzaifa ne a ya kawo wannan bayani qala yace kana nasu yasaluna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anil khairi wa kuntu asaluhu anil shar makhafata an yudrikani Huzaifa Allah ya kara yadda a gare sa yace kana nasu mutane sun kasance yasaluna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna tambayan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayansa anil khairi akan alkhairi wa kuntu asaluhu anil shar amma ni Huzaifa ina tambayan manzo Allah ne akan sharri dalili makhafata an yudrikani tsoran kada sharrin din ya iske ni kaga mutumin da ya san sharri ba dai bane da wanda bai san sharrin ba kwata kwata ko zai yi dumudu a sharrin bai san ya shiga me sharrin ba amma duk wanda ya san sharri to yafi kowa nisantan sharri ka fahimci ba nan misali mutum ne mabarnaci sai ya tuba daga wannan barna duk kofan da zai kai shi zuwa ga barnan nan zai bari zai toshe saboda ya riga ya santa ko amma wanda bai santa ba fa zai fada bai tun ya fada ba ko ina fata an gane shi Huzaifa yace dalili na kenan ina tambayar manzo kowa in ya zo sai tambayar manzo Allah akan alkhairi amma ni idan na zo ana tambayar sa akan alkhairi sai in tambaye sa akan sharri tsoran kada sharrin ya zo ya riske ni kaga ko ya fi kowa taka tsantsan kenan ko kaga ko in ka riga ka guji sharrin shikenan ko ka huta amma yanzu matsalar alkhairi mai sauki ne amma sharrin shi ne za ka fada ba kan ka fada ba sai ya ce dalilin da yasa nake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan sharri kenan idan muka duba za ku ga malam ya kawo dugo guda uku ko nukta 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 guda uku sannan sai ya rufe shi da inverted comma ko abin da yake nufi anan akwai ragowar magana ka'ida ne na bincike to tunda ba shi yake bukata a daidai gaban nan ba sai ya cire ragowar dan hadisin na da dan tsawo ina fata an gane tukwasansa shine ya rasulullah inna kunna fi sharrin wa jahiliyatin fa ja'ana allah bi hadha alkhayr ya ma'aikin allah mu larabawa quraishawa mun kasance cikin sharri da jahilci kafin ka zo sai Allah ya kawo mana ki da wannan alkhairi na musulunci ina fata an gane hal hunaka min sharrin min ba'di hadha alkhayr shin akwai wani sharri bayan wannan alkhairin da ka zo mana da shi qala na'am sai manzo Allah ya ce eh akwai wani sharri ba fihi dakhalu cikin shi akwai dagwalo akwai cakuɗe ɗeniyan abubuwa da yawa qala wa ma dakhalu sai Huzaifa ya ce menene cakuɗe ɗan abin da ke cikin sa dagwanan da ke cikin sa da abubuwa iri iri sai manzo Allah ya ce qaumun yastannuna bi ghairi sunnati mutane ne wanda suke bin sunna amma ba da sunna ta ba wato sun kirkiro ne nasu sunnan kuma suna jingina shi zuwa ga ne na manzon Allah amma fa ba na bane kaga cikin musulmai kenan ko kuma suwa kenan malamai kenan ko a su bane ake bi kai suwa ke bi ko ina fata an gane suna sunna amma fa ba da sunnata ba an gane wa yahduna bi ghairi hadi kuma suna shiryarwa amma ba da shiryata ba kaga malamai ne kenan ko kaga manzo Allah yace تعرف منهم وتنكر اما ذاك اي غانو كراكوران سو كما ذاك اي انكاري واتو بي يوا با امر بن زال كراكوران باي دي يوا اما مي اكوي سو اي دي كو انا اي تصنتو كراكوران ان غانو واتلا كيسا تي ذاك اي غانو وا كما ذاك اي انكاري واتو شاواوا ده مونا نا دي ان شافكدا سو كاغا ينزو mummunan sai ka dinga daukar sa a matsayin ne kyakkyawa amma sai manzo Allah ya ce wa Huzaifa zaka iya gano kurakuran su kuma zaka iya yin inkari ha ni ba yadda da wani kuza ba me yasa saboda kai ka san cewa ya saba ko shine dalilin da yasa manzo Allah ya faɗa haka ina fata an gane fa qultu hal ba'da zalika alkhair min sharr qala na'am Huzaifa yace sai na ce bayan wannan alkhairin kaga an cakuɗa gaskiya da me kenan ƙarya ko amma mutane sun iya ganewa wannan me kyau ne wannan mara kyau ne sai Huzaifa ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan alkhairin akwai wani sharri barka ji wanda fishi muni kuma kaga wannan sai ce ne manzon Allah ke bashi labari ko sai ya ce du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilayha hazafuhu fiha malamai ne a bakin gabar wutan jahannama duk wanda ya amsa musu za su je kashe su amma yanzu matsalan kaga wa'ancan an gano an yi inkari to wannan su a bakin gabar wuta suke ma kiran mutane suke su zo su amsa azala ce kuma duk wanda ya bi su za su je fashe wuta sai Huzaifa kaga yanzu amfanin tambayin kenan ko sai ce sifum li ya rasulullah siffanta mun irin waɗannan mutanen saboda me in na san su me sai in kiyaye ko sai manzo Allah ce hum min bani jildatina wa yatahaddathuna bi alsinatina wa fi riwayatin hum min bani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina yace fatan mu daya da su kena a cikin musuke ko kuma suna magana da harshen da muke magana kenan me ba wani mutane muke bare ko a cikin musuke kuma su ne za su dinga daura ma ina kofar wutar jahannama gabar da za ta jefa su zuwa ciki ina fata an gane to cuka san kenan sai ce ina fata an gane sai anan sai ce thumma zakara shay'an min ash-sharr wal fitan shine sai manzo Allah ya ambaci wani abu na sharri da fitina to wannan shine bayanin ina fata an gane shine malai ya cire a gaba kaga shi sai ya dan sa maka akwai alamar ragowar magana to saboda kada ya tsawaita maganar sai ya cire wannan sai ta fi zuwa muhalli shahid fa qala Huzaifa bayan manzo Allah ya ce mai harshen madaya ko kuma suna kira mutane zuwa gabar ina wutan jahannama sai Huzaifa yace fa mata amuruni in adrakani zalik in na samu kaina a irin wannan zamanin malamai ne a bakin gabar wutan jahannama sukan kira mutane su fada ciki kuma manzo Allah ce duk wanda bi su za su jefa shi ina wuta sai yace wani ba zai gane wannan bayanin ba ko sai daga mamaki a nan garin akwai bawan Allah da ya gamin direba ne ba na so in faɗi sunan anguwa ya ce malam an ɗauke ni direba gidan wani mutumi wai da ake kiran shi malam wai shehi ne shi ya ce malam da muka je na zauna a cikin masallacin gidan ya ce lokacin sallah ya aka kira sallah ya ce malam sai muka tashi na ɗan tashi ne na fila na ina jiran liman ya zo ya ce da liman ya zo ta ƙofar liman ya ce sai aka yi iƙama da aka gama iƙama yace sai liman ya tsaya kaga juya ya kamata ya go yayi kabbara ko yace sai na ga liman yana ta kallon mu din bayan daya ya gama kallon mu sai ya ƙara fita ta kofar sa yace tunani na walwalarsa ce ta warware yace sai na ga mutane kowa na ta sallah aka gama sallah sai na ga mutane na watsewa yace sai na kasa hakuri da wani da ke gefe na nace me ya faru ne na ga mutane sai ce ali mai aka lufus ko kimi ne zai je Saudiya ya mana sallah abin dariya bane abin da kai ci anan garin Kaduna kuma ba'i da nisa da mu wannan masallacin yace malam kaman almara yace da na yi fushi na ce kai ba zan tsaya ba ta bata min lokaci yace amma sai na yi tunani idan na tsaya ma na tafi ma ai mutumin nan ma yari bace ni kai barin tsaya sai na ga ƙarshen abun nan yace bayan isha'i sai aka kira ni yace wai malam ya dawo daga Saudiya a fa lokacin karfe 2 lokacin Saudiya ya riga ya al'asar ba haka bane wai a lokacin zai je Saudiya ya musu azhar da al'asar yace da muka zo bayan isha'i sai yace sai mutumin ya kira ni malamin yace sai na zauna sai yace an gaya maka sharaɗaina yace sai na ce mai eh sai yace haka iya aiki da ni an gaya ma nawa nake biya yace eh an ce min 8,000 kake biya duk wata yace haka iya aiki da ni sai na ce mai a'a ba zan iya ba sai yace sai na tambaye shi sai ya tambaye ni dan me yasa ba za ka yi aiki da ni ba yace to man dan in gaya mai wannan kalman guda daya shi yasa na ɓata lokaci na yace na ce idan na ji ka zan halaka sai yace aka ce kai zo da yace wannan dan izala ne yace aka fitar da shi to don Allah yanzu duk wanda ya bi wannan ina zai kai shi yanzu ka fahimci sakon kenan ko eh yace malamai ne a bakin gabar jahannama duk wanda ya amsa musu za su jefa shi cikin ta an fahimci wannan kaji abin da manzo Allah ya ce wa Huzaifa to tunda manzo Allah ya faɗa haka sai Huzaifa ce to yana neman mafita ko me hikimar saboda in ya samu kansa irin wannan zamanin an riga an bashi mafita in ya bi zai samu mafita ko ba zai samu ba zai samu sai ya ce fa ma ta'muruni in adrakani zalik me kake umurta ta ya ma'aikin Allah in irin wannan zamanin ya riske ni an samu malamai a bakin gafar wutar jahannama suna kiran mutane su bi su kala sai manzo Allah ya ce mu Huzaifa talzamu jama'atul muslimina wa imanihim talzamci tarin jama'a ta musulmai wanda suke kan sunna haji shine muhallin shayi kuma akan ta'rifin jama'a ne ko ya tsaya ka wannan yace wa imanihim da kuma jagoran musulmi a wannan zamanin saboda musulunci shine ne ka'ida ba a tafiya ba tare da jagora ba jagoran nan ko da yaro ne ɗan ƙarami dole ku bi shi ga shi manzo Allah ya kwatanta mana a zamaninsa manzo Allah ya tattali sahabbai su je su yaƙi Romawa rashin lafiyar da manzo Allah ya fara wanda ya fara masa daga ciwon kai wanda bai tashi a wannan rashin lafiyar ba har Allah ya karɓaransa sai ya ce jagoran wannan tafiyar shine Usama bin Zaid yaro ne ɗan shekara 18 manzon Allah ya ce shi zai jagoranci duki jn 60-80 yanzu ka ga ana ba mu wani tarbiyya ne ko abinci matsala ana ba mu wani tarbiyya ne yaro ne ɗan shekara 18 kuma aka ce shi ne kwamanda sai abin da ya ce ina fata an gane da wanda suka haifi babansa wanda suka girmi babansa da abokan babansa da sa duka an ce suna ƙarƙashinsa shi zai ba da umarni shi zai hana kuma bayan manzo Allah ya rasu suka tafiya saboda suna so su gane menene yanayin rashin lafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna manzo Allah na rasuwa sai na fara hawa ya ce su tafi kuma Usama ne dai
ya jagoranta. Ina fata an gane, saboda haka ne muhimmancin sa ko tafiya zani. Bazalla ya ce kada mu yi tafiya face sai mun sa daya ya zama jagoran mu. Wannan yana nuna maka muhimmancin shugabanci a rayuwar musulmi. Yanzu ku za ku yi tafiya ku uku ne congregation ko ku uku ko ku biyar. Ku a sunnace dole ku samu mutum ku ce shine jagoran tafiyar. Wato a tafiyar nan da za ku yi gabaki ɗaya yanzu kaga ana koya ma musulmi tarbiya na me? Na leadership. Shi zai ba ku umarni ku bi, shi zai hana ku ku hannu. Amma umarnin da zai ba ku ya zama dole akan bisa dokar Allah da nawa da na manzansa. Ga Abdullahi bin Huzafa shi ne manzo Allah ya sa shi jagora a wajen yaƙi. Zala bai je yaƙin ba amma sai ya tura su. Hadisin Imam al-Bukhari da Muslim. Da ya tura su su tafi yaƙi sai ce shine commander. Da aka je wajen yaƙi sai aka bata mai rai. Sai ce ba manzo Allah ya ce duk abin da nace ku bi ba? Suka ce eh. Ba ku fa zata ne ba? Sai ce to a je a haƙa rami. Ba su ce a'a ba. Saboda dokar mu manzo Allah sai suka haƙa rami. Yace a ibo itace, aka ibo itace aka sa. Yace a kunna wuta, aka kunna wuta. Sai ce ai manzo Allah ce ku mun biyayya ko? Suka ce eh. Sai ce to a faɗa. Sai wannan ya kalli wannan, sai wannan ya kalli wannan. Ah, wuta? Sai wani matashi ya kalli wutan, ya kalli sauran, yace kai dan wutan nan muka yi musulunci. Dan gudun wutan nan muka yi musulunci, wallahi ba za mu shiga ba. Sai mun je mun gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin da muke ciki. In ya ce mu shiga to sannan mu shiga. Amma in an tafi ai ka ga maganar shiga ya kare ko? Shikenan. Ana dawowa sai suka gaya wa manzon Allah ga fa abin da ya faru, sun bata wa kwamfutar sarai kuma ga abin da ya ce. Sai manzon Allah ce law dakhaluha ma kharaju minha abada. Da sun kuskura sun shiga da har abada daga nan annal lahira za su zarce. Sai ce innama qa'at fil ma'ruf. Biyayya da ake yi wa shugaba akan abin da yake doka ne bai saba wa Allah da manzansa ba. Fa in amara bi ma'siyatin in yayi umarni da saba wa Allah fala sam'a wala ta'a. Ba za a ji ba, ba za a yi masa biyayya ba. Aman ji matsalan? Kaga a nan shi ne ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula sai ce wa ulil amri minkum. Imam Ibn Kathir ya kawo shi ne a karkashin tafsirin wannan aya. Ina fata an gane, kaga yanzu da bai bayi aka bada ko? Saboda muhimmancin wa jagora. Ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba kunne shi ba sai da aka samu jagora tukunna. Wani yana nuna maka me muhimmancin ne jagoranci a musulunci. Sai ki kash yau mu ne ba mu san jagorancin ba. Ina fata an gane, da zaran mun samu jagora daga nan fa mun dingi korafi, mun dingi faɗi, mun dingi raki, mun dingi kaza. Musulunci an tsara shi ne akan bin jagoranci. To bari mu ji tsarin da manzo Allah ya bada. Qultu zai fa yace sai na ce fa in lam yakul lahum jama'a wala imamun. Idan ya zama na cewa ba su da jama'a ta musulmi akan sunna wanda suke tafiya akan sunna, kuma ba su da jagoran da ke daura su akan daidai, ba su da jagora, ya zai kasance? Sai manzo Allah ya ce fa'tazil tilka alfiraq kulliha, ka bar duk wa'annan kungiyoyin gabaki ɗayan su, ka nisance su. Duk wata kungiya ka nisance ta. Walau anta ubba bi asli shajaratin hatta yudrika al-maut wa anta ala dhalik. Kai da zaka je ka jike tushe na bishiya har mutuwa ya zo ya riske ka, kana rike da tushe na bishiya a boye a wajen, mutuwa ya zo ya riske ka, to ya fi maka alkhairi da ka je ka shiga cikin wa'annan kungiyoyin sai su halaka ka. an gane? Wato, in ya zamana cewa babu jagoran da ke ɗora mutane a kan sunna, ina fata an gane, kuma babu shugaba wanda shi zai ba da umarni a bi, zai yi hani a hannu, duk wata ƙungiya da za ta fito, mazala ce ka nisance ta. Kowace irin ƙungiya ce ka nisance ta. Kaga yanzu ana nuna maka haba-haba ko? An kada ka faɗa cikin bayanin da aka yi a baya ko? Don akwai wanda malamai ne, bakin gaɓar mai wutan jahannama, in ka amsa musu su jefa ka ciki. Kuma yanzu matsalan? Kaga kenan a cikin wannan hadisi, a wata ruwaya sai ya ce, sai ya kunu haɗi a imma, za a samu bayana jagorori. La ya hataduna bi hudaya, ba sa shiryarwa da shiryata. Yanzu kenan ko? Haka ne? Wala ya sannuna bi sunnati, kuma ba sa aiki da sunnata. Ko suna yi? Ba sa yi. Wasa ya kubu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi jismani insin. Cikin wa'annan jagororin za a samu mazaje za su tsayu, zukatansu zukatan shedanu ne amma a jikin dan adam. Wato da su da shedanu ba bambanci. Yanda shedan yake zuciyarsa gurɓatacciya ko, haka su ma suke gurɓatattu ne zukatansu, amma jikinsu na ne na dan adam. Mutane ne amma da zukatan mai shedanu. Sai ya ce, kaifa asna'u ya rasulullah in adraktu zalik. Yanzu kana ji manzo Allah zai bada mafita ne. Yace ya zan yi idan na samu za kaina a irin wannan zamanin. Sai ce tasma'u wa tuti'u lil amir. Ka duba duk sifan da manzo Allah ya sifanta ko? Sai ce ka ji ka yi wa wannan shugaban biyayya. Ka duba fa bayan duk wannan sifofin da manzo Allah ya bada. Ko? Yanzu me yasa muke zargin shugabannin mu ƴan siyasa? Yanzu dai ga siffofin da manzo Allah ya bada ko? Mutanen kirki ne? To a cikinsu akwai na kirkin. Ko? Amma ka duba inda manzo Allah ya siffanta siffa ta mutanen banza ko? Ba su aiki da sunna. Sannan zukatansu irin na me shedanu amma a jikin wa dan adam. Sai Huzaifa ya ce in na samu kaina a irin wannan zamanin, idan manzo Allah na kawo mana mafita kenan ko? Ya zan yi a matsayina na musulmi? Sai manzo Allah ce tasma'u wa tuti'u lil amir, zaka ji duk umarnin da shugaban nan zai bada ka ji, kuma ka mai biyayya. Matukar ba ya sa ka saba wa Allah bane, to karkat. Sai manzo Allah ce wa in daraba zaharuk wa akhadha maluk fasma' wa ati', da zai duki bayan ka saboda kika. Kaga buguta kenan ko? Haka komin yasa a dukkan banza, dukkan ma na banza ko? Ya ce ya kwace dukiyarka, kaga kita ne kirikiri ko? Mazala ce fasma wa ati', ka ji wannan umarnin da wannan shugaban zai yi, kuma kai mafi biyayya. Matukar ba ya saka saba wa Allah ba ne. Kaga shi kenan, har yanzu shi ta ba mu da mafita a siyasar mu ta Najeriya. Gaskiya ne ko ba haka ba ne? Kawai ji matsalan zukata ba sa son jin wannan, haka ne. An fahimci matsalan? Amma shi ne gaskiyan al'amari. Manzo Allah ya ba mu mafita ko bai ba mu ba? Duk yanda shugabanninmu suka kai, manzo Allah ce mu yi musu biyayya. Matuƙar ba sun samu mu saba wa Allah ba ne. Yanzu inda za mu yi kanmu adalci, duk ababen da shugabanninmu na yanzu suke samu yi, akwai wanda yake sun samu mu saba wa Allah ne? Sai dai mu gani wani personal interest ne namu. To, manzo Allah ce mu ji mu yi musu biyayya. Wani zai ce maka ai demokaradiyya suke bi ba addini ba. A cikin hadisin manzo Allah bai warware magana ba, ya ce ba sa aiki da sunna. Demokaradiyyan sunna ne take aiki da shi. Kaga manzo Allah ya warware maka magana. Kuma yanzu matsala hadisi ka musu biyayya, saboda rayuwarka ba za ta yi kyau ba sai a ƙarƙashin su. Abin da yake kima yanzu sojoji na hannun waye? Hannuna ne ko hannunka? Hannuwa shugabanni ko? Police suna hannun waye? Sannan Air Force suna hannun waye? civil defense suna hannun waye dandurobobi da sauran uniform abin nan duka suna hannun waye suna hannun shugabanni ba hannuna ko hannunka ba ko to yanzu sai ka ce ba za ka yi musu biyayya ba ya haifar da ɗan ido gare ka ba zai haifar maka da ɗan ido ba sannan kuma abin nan da kake jin haushi suna aikatawa zai hana su yi kaga gara ka buddidi sai ka samu abin da kake so ko kuma manzala ne baka mafita yace ka bi to bin nan da zaka yi shine sai ya sa Allah ya tausasa zukatan su su yi abin da ya dace amma in kai bore yanzu misali kai ne a gida matar ka sai ta maka bore tana walar da kai tun girman Allah kana mata abin da ya dace saboda tana maka bore za ka yi mata abin da kake so yasa saboda ba ta biyayya shine muhallin shahidin ko haka ne to haka shi ma mabiyi ga shugabansa manzo Allah ne ba mu wannan mafitar idan muka bi sai mu game sai mu samu sauki a rayuwa sai ce wa in daraba zaharu wa akhadha maluk fasma wa ati ko da ya daki bayanka saboda kika ya kwace dukiyarka ka masa biyayya kuma ka ji umarninsa matakar ba ya saka saban Allah ba kuma ji wannan to mu yanzu sai shedan ya ribace mu ai in baka fito ka nuna abin nan ba ai kana nuna kana tsoron su kuma moreover ma ai demokradiya ake yi kana da dama kai opposing din abin da suke so ko haka ne mu musulmani muna da tsari sai mu bi tsarin Allah sai Allah ya kawo mana me mafita wake kawo mafitan Allah to idan wa ko kai ce mu ba hatan kuma ba zai kawo mana mafita ko ba zai kawo mana ba zai kawo mana mafita saboda Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu kin kuke yi manzo Allah biyayya za ku shiryu ina fata an gane har yau fa da muke zargin shugabannin mu ba su kai shugabannin larabawa mugunta ga mabiyansu ba ana samun malamai a cikin musu su fito akan mimbari su yi zagi su zagi shugabanni ba lafiya lau ko ka je kasar larabawa kai ka gani in za ka sha kamar ji matsala ka je ka yi in za ka sha ka gani ina fata an gane kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yi wa shugaba bore ko a ina ne a fili a mimbari a gidan rediyo ko ina ne manzo Allah ya hana mu yanzu shi muke yi ba kuma da sunan ne da sunan siyasa ko shi sa kake gani kullum baya haifan mana da ɗa mai ido sai abin yana ƙara ne lalacewa amma in muka bi dokar Allah da manzansa sai kaga ya haifa mana da ni kami ido kuma rayuwa ta yi daji sai muna son rayuwa mai daɗi to bubu dokar Allah da manzansa sai mu abin nan wani zai ce to yanzu kana nufin kwata-kwata ba sai mu yi wa shugabannin mu nasiya ba waye ce ai musulunci ne ce haka ba ba kowa musulunci ya bashi daman yi wa shugaba nasiya ba ba irina ko irinka ba irin waɗanda musulunci ya ba haƙƙinsu gaya wa shugabanni gaskiya su ne malaman da yanzu misali ba muna Kaduna ba duk wani abin da zai faru a Kaduna gwamnati ba zai yi shi ba sai ya tuntuɓi waɗannan malaman suna da dama direct za su kira shi zai kira su kuma ko gidan gwamnati suka zo shiga ba za a hana su ba saboda an san me darajar su da alaƙar da suke da shi tsakaninsu da wa da gwamnati irin waɗannan mutanen su ne Allah ya ɗaura wa nauyin su gaya wa gwamnati ko shugaban ƙasa gaskiya ko su mai nasiha kuma in sun mai nasiha ba musulunci ba ne su zo mimbarinsu ko kuma inda suke karantara su ce mun gaya mai gaskiya ya ƙi ji ne a ruwansu sun suka yaka su ma sun saba wa Allah sai Allah ya jarrace su zan kawo maka misali ka duba duk malamin da a shekarun baya yake zagin shugabanni kafin shugaban nan ya bar mulki sai ya koma dan koran shugaban nan
haka ne ko baka ba na baka sanin ka duba
shi ma sai Allah ya jarabce shi sai ya koma yanzu shi ya koma yana wa ya zama yaron mai gidan mai wannan shugaban kana so ka ga wannan shugaban sai ka bi ta hannunsa saboda ya saki dukar Allah shi kuma sai Allah ya jarabce shi haka na faruwa ko bai faruwa to saboda ba karantarwa addini bane addini ya nuna mana muhimmancin shugabanci kuma ba kowa aka bashi dama yayi wa shugaba nasiha ba irin wa'annan shine Allah ya daura wa haƙi shine manzo Allah ce in kabila in ya ga wa shugaba gaskiya daidai in shugaban ya karba daidai in bai karba ba haddal ladhi alayhi shi wannan malamin ya sauke nauyin da Allah ya daura masa
Allah ya ji kan malam Abu Mahmud Gumi rahama
babu wani shugaba a zamaninsa da malam Abubakar Mahmud Gumi baya zuwa ya mai nasiha amma bai taba fitowa ko a cikin karatunsa ba yace na je gidan wani na mai nasiha kuma ya kiji shi yasa sai Allah ya jefa kwarjininsa a zakatun shugabannin nan kaco kaf saboda ya bi dokan Allah shi kadai ne malamin da aka samu a Najeriya in ya baka rubutu ya ce ka kai wajen shugaba jikinsa na bari zai maka abin da yake bayan sa ka kawo mun wani saboda ya bi dokar Allah sai Allah ya ɗaukaka shi haka manzo Allah ya ce ai na yanzu da aka saki layi sai Allah ya jarabce su kowa yana neman in ya toka soka ya soka ana da yake su ma sun gano sai ake cewa danka an bashi kaza ana bashi kaza sai ce wallahi da mun ba ku gane shi kuni yana son addini ba jiya ko shekaran jiya ya ce mugu ne ko baya kaunan Allah yanzu saboda an bashi kujera yanzu kuma ya koma yana kariwa kaga yana tifka da warwara kaji inda Allah ke jarabta kirin wannan kisa in ka ki bin dokar Allah sai Allah ya jarabce ka ba bambancin malami da dalibi ko ga magarin mutane dokar Allah guda ɗaya ce da malami da wanda ba malami ba duk wanda ya saki layi Allah zai mai ukuba to kuma kowa da irin ukubar shi na malami nashi ya fi muni da nauyi akan wanda ba malami ba saboda ya sani ya taki sani an fahimci matsalan Allah ya shayar da mu kuma Allah ya ba mu bin daidai a dukkan mu'amalar da zamu yi da shugabanninmu
wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim ya rawaito sa ina fata an gane ko da Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin ya zo da shi ne babu ma zikira an annabi sallallahu alaihi wa sallam min amrihi bi luzumi al-jama'a wa ikhbarihi anna yada Allah ala al-jama'a shi hadisin da zamu karanta a gaba kenan malam yace wa hadithu Usama bin Shuraik عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله على الجماعة حديثي دق أسامة بن شريك أو شريك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق من ذن الله تيلا دا من شن الله سقارة بقى أغريش دا آلا ينسى قال يتي يد الله على الجماعة
هنن الله ينا أكن جماعة متعني دي ستا حدو أكن جسكية da sunna suka yi ruko da shi to hannunsa yana tare da su yana agaza musu yana daura su akan daidai kuma suna tafiya akan daidai
a wata ruwaya ta Abdullahi dan Umar dan Khattab yace ma kana Allah li yajma' hadhihi al-umma 'ala ad-dalalah
Allah ba zai taɓa haɗa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a kan ba a ce duk al'umma sun haɗa kan abu guda ɗaya kata ne
Allah ba zai taɓa yi ba wa yadullahi ala aljamaa wanda shine wannan ruwayar ta wannan hadisi hannun Allah yana kan aljamaatu
idan Allah yana son mutanen da suka kafa akan gaskiya
to Allah zaka ga yana tare da su ko da yaushe yana ba su agaji kuma yana ba su kariya sannan kuma yana daura su akan daidai saboda me yana tare da su ina fata an gane a wata ruwaya sai ya ce fa alaikum bi sawadil a'zam na horeku da ku bi duhu mafi girma na tarin mutane da suke kan sunna fa innahu man shadda shadda fi an-nar duk
wanda ya zama bare ya kibin jama'ar da suke kan sunna kan daidai to zai zama bare a wutar jahannama. Wato ya ce, "Awa ni ba ruwa na kai, ni barin jatin gana kawai." To, zai fada wuta. Amma shi matsalar? Kaga a nan yana nuna maka mahimmancin wannan, malam ya ce wannan hadisi a Ibn Abi Asim ya fada shi a cikin sunan mujalladin farko shafi na 40, kuma Imam Nasiruddin Albani ya tabbatar da ingancinsa. Shine yazo a cikin babu ma zukira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min amrihi bi luzumil jama'a wa ikhbarihi anna yadallahi ala aljama'a. Ina fata an gane. To kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta da mutane su kasance akan jama'a wanda suke kan sunna. Amma yanzu matsalan wanda suka lizinci sunna tasa. Wa an ibn Abbas aidan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعه هن الله ينا تاره ده جماعه في السنه وديكي كان سنه تفركين منزان الله صلى الله عليه وسلم ده صحابنسا بسيكي تري با تو الله نا تاره ده ايرن واند متانن تو ينزو سي كيو كانك عدلتي بس متانن ده كتبتر duk komai nasu na rayuwa suna bin abinda Allah da manzansa da yace hadisi fahimtar sahabbai su ne akan jama'a. Ina fata an gane, sai ka bi su, sai ka huta. Amman ji matsalan ba wani ba wata kungiya da ake magana anan. Yanzu ana maganan jama'a ce masu kan sunna, ana maganan kungiya bace. Amman ji matsalan ke koda kungiyan a sunanta akwai alama ta sunna, amma ba ta aikata sunna ba ita ake nufi ba. Ana nufin jama'a ta musulmi wanda suka hadu akan daidai, kuma daidan nan karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar sahabbansa. Allah ya sa mu dace. Wannan hadisi malai yace akrajahu at-Tirmidhi, Imam at-Tirmidhi ya rawaito sa fi sunanihi kitabul fitan, wato kitab na fitna babi na 7 hadisi namba ta 2166. Wa qala hadha hadithun hasanun ghalibun, Imam at-Tirmidhi yace wannan hadisi hasani ne gharibi. Mafi galibi idan Imam at-Tirmidhi ya yi amfani da wannan lafazi, to yana kasancewa hadisi mai rauni, amma hadisin bi shawahidihi ya inganta. Sai malam yace wa hadithu ibn Abbas radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallama qal, hadithin Abdullahi dan Abbas har ila yau Allah ya kare yadda a gare sa da mahaifinsa, yace قال ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من ذن الله تيرا دا منتن الله سكار تبتا غريش تعالى ينسى ياتي من راى من اميره ما يكره فليصبر عليه دون دا يغا وانا ابا دغ شوغانسا وندا بايا قونن ايكن نان اما شوغبان ناي فليصبر فعل مضارع مقرون بلام الامر كو يدل على الوجوب da man jumla ce shartiya ko man ra'a min amirihi ma yakrahu. Wannan ruwayar akwai ruwayar ce man ra'a min amirihi shay'an yukrihu, kaga ya fito annakira fi siyaqi sharti tufid al'umum, wanda ya ga wani abu daga shugabansa wanda shugaban yake yi mara kyau shi kuma yana kyamatan wannan abun, sai manzo Allah ce fal yasbir alayhi, yayi hakuri akan wannan abu. Yanzu me manzo Allah ke gaya mana? Ayi me hakuri. To kai wani amfani zaka samu idan ka ga wani shugaba naka da wani aibi ka yaɗa a social media, kai wani amfani zaka samu? Kai wani amfani ya baka wannan yaɗa wanda kai kaga yanzu wanda ma basu sani ba me sun sani, wanda da suna ganin shi da kima sun daina ganin shi ne da kima ta dalilin ka, zaka je ka ga wa Allah gobe kiyama. Yanzu dai ga abin da manzala ce, ko duk wanda ya ga wani abu da shugabansa wanda baya kaunansa yayi hakuri. Yanzu umarni manzo Allah ya baka ko hakuri a matsayin ibada, ko ba wai dan kana kaunan abun ba, kuma ba wai dan kana lale da aikin da yi ba, a'a kai jarabawa ce aka yi maka, an ce kai hakuri. To barkaji jawabu shart, fa innahu man faraqa al jama'a shibran, duk wanda ya saba ya bar jama'a da manzo Allah ya ce a bi su wanda suke kan sunnansa da abinda sabai suke a kai daidai da dani daya fa mata kuma ya mutu a haka illa mata mitatin jahiliyatin face yayi mutuwa irin ta maguzawa akwai matsala ko babu to kaga ashe kenan duk halin da muke ciki yau muka bude kan mu kafa kaga yanzu manzo Allah yana karanta da mu tarbiya ne ko ba wai dan ana maka ana farin ciki da abinda wa'ansu daga cikin shugabannin suke mara kyau ba a'a kai yanzu jarabawa ce ake maka kai hakuri kuma hakurin nan ibada ce dan waye ce kai manzo Allah ya ce kai ko in ma baka yi ba ne kai sa kai eh haka ne maganar in ma baka yi hakurin baka samu ladai ko to me za ka yi ka isa kai wani abu fa abin da za ka iya yi to gara ka yi hakurin samu ladan a wurin wa Allah kuma sai kai musu addu'a a boye Allah shirye su ina fata an gane idan ya shirye su za ka ji daɗi su ma me za su ji daɗi saboda ka taimaki kanka kuma ka taimake su duk ina ka taimake kanka shine ka musu addu'a ta shirya in suka shiryu in suka fara ayyuka na alkhairi waye ne fa kowa amfanuwa kai ne ko da ƴaƴanka da zuriyarka to shi yasa wajibi ne kai musu addu'a kuma in kaga suna yin wani abu mara kyau ba wai zaka dinga yayata wannan abu bane ina fata an gane kamar yanda mu yau muke a Najeriya jira muke a faɗi ko wani senator ko wani house of assembly ko as of representative ko wani gwamna yayi wani abu sai ka ta yayata abin wai irin dande a zubar da mutuncinsa biyo sunan ka sori ka shushi kanka kaga ka saba dokar wa Allah da manzansa sai kuma sai Allah ya jarabce ka sai kaga a gidanka an yi abin da yafi wannan muni kuma haka ne fa in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri al musibatu azab in ka ce baka sani ba musiba ce in kuma ka sani ka take sanin bala'in yafi muni ina fata an gane to saboda haka wajibi ne mu tarbiyatar da zukatan mu wajen bin shugabannin mu saboda addini ne kuma ji matsalan ba wai ra'ayi bane yanzu a siyasa bane balle ka ce a wani dan jam'iyya kaza ne ko yana jam'iyya a yanzu addini ne ake magana kuma idan aka zo magana addini da wancan jam'iyyar da wancan jam'iyyar dukkan su ai musulmai ne ko kuma dukkan su suna neman dacewa ne ko to duk ku zo mu haɗu mu bi daidai a bar maganar sentiment a gefe yanzu dokar Allah da manzansa ake so in ni da kai muka bi sai ka zama muna lafiya amince wannan matsalan kani wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito sa cikin Kitabul Fitan babi na 2 hadisi number 754 haka yazo a cikin Kitabul Bari mujallidi 13 shafi na 5 Imam Muslim ma ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihin sa hadisi number 1849 sai mu tashi akan hadisin Abdullahi ibn Mas'ud idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am hal ibrahim eh so Allah sani wa na sani na'am نعم فتسقوا فيها فضل مرناها تدميرا نعم نعم سؤال ونن ba zai hana aikin ayar ta yi aiki ba dalilin mu mabiyan fasikai ne shi sa Allah ya famu shugabannin fasikai irin ina fata ba saboda lokaci ba na so na tsawaita ina fata an gane dalili Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba ya turza abin da ya afka wa mutane na jarabawa sai in su sun canza kaga halin da muke ciki a yau canzawanmu ne yasa ne Allah yake jarabtar mu da irin wannan hali to ni da kai sai mun gyara sai Allah ya kawo mana canji wani yazo ya samu Ali bin Abi Talib yake cewa me yasa a zamanin sayyidina Abubakar da Umar ba a musu bore kamar yanda aka yi maka bore da sayyidina Usman sai sayyidina Ali ya ce dalili shine a zamanin sayyidina Abubakar da Umar irina da irin Usman sune mabiyan sayyidina Abubakar da Umar amma a zamanin sayyidina Usman da zamani na irinka da irin su sune mabiyana shi yasa kuka walar da mu amma ji matsala to mutane yau sai suka kafa hantar abin cewa laifin da ake yi shine Allah ya narka shi a cikin ɗabi'un mu shine ba mu shugabanni daidai da mu haka Hassan al-Basri yace kama takunu yuwalla alaikum yanda kuke haka ake ba ku shugabanni daidai da ku wato in kuna zama in kuka zama mutanen kirki za a ba ku shugabanni me mutane kirki amma in kuka zama mutanen banza to haka za a ba ku shugabanni irin ku kamar yanzu misalan to mu ne muke bukatan gyara dabi'un mu idan muka gyara shi kaga Allah ya kama da canji kamar yanzu misalan amma wai cewa a ce dole sai sama ya gyaru sannan kasa zai gyaru ina wai saman nan daga ina ta fara to kaga wannan magana ai kawai shadi fadi ne a cikin mu suke ko kuma suka narke suka zama sama ko to yanzu ka duba dabi'un mutane shike nuna maka irin mutane ba na kama da misali kwanaki a nan ba mutum ya dauki kudi aka ba shi kudi ya je ya saka a banki daidai nan hanyar tantan Kallo yana rike da kudi a buhu a kan mashin an goya shi yana cikin tafiya sai wata mota ta zo irin ta kusa dab da buge shi suka dan gigi sai kudin ya fadi mota wata mota ta hau ta taka sai fur kudin ya fadi wallahi mutanen da ke wajen kawai sai warwasu ake ta yi wow wow yana ihu yana jama'a ba nawo bane aike na aka yi mutane na ta iban kudin nan yana kuka yana jama'a ku taimake ni yace mutane uku kai suka taimaka mata ne suka tattara mai kudin a cikin miliyan 2,250 aka samu wannan matan suka tattara nan yazo DITB Alheri Radio a TV yake cewa dan Allah jama'a wanda ya san ya ibo wannan kudin dan Allah yana gama shi da Allah ya kawo DITB ya haji saboda kudin nan ba nashi bane aikansa akai shi kuma mai kudi ya ce ba ruwan shi sai an biya shi kuma bai san inda zai samu wannan kudin ba irin wannan mutane ne suke son shugabanni su samu shugabanni mutanen kirki zaba mai kudin a gaban su ka gaya mun irin wannan aka ba su office saboda laifin mu din namu ne matsalar amma kullum idan mun zauna ba ma yi wa kanmu adalci sai dai mu kullum shugabanni mu ne fa masu matsalar sai mun gyara shi ne gaskiyar magana na'am dai dai mutuwan maguzanci na'am dai
yayi mutuwan maguzawa kaga irin ɗabi'a ce ta maguzawa wannan ɗabi'a da muke ciki yanzu ɗabi'a ce ta maguzawa wanda ba ruwan su da Allah ba ruwan su da manzo Allah ba ruwan su da addini sai me duk abin da yasa ya fada kansu saboda ka alama ce ta mutum yayi mummunan cikawa in ya je lahira sai an dan reporting dinsa sai ya je remedia tukunna kafin ya zo shiga aljanna to kaga akwai matsala Allah ya shirye da mu eh kai ne na karshe ko saboda lokacin na'am to bari sai to ina zuwa malamin da ya tsallake shi eh malamin yace meye hukuncin malamin da ya duka ɗaliban sa a kan fita sai mu ce Allah ya shiryi malamin kuma Allah ya shiryi ɗaliban in ya bi shi akan halaka shi yasa koda yaushe shi malami yana ɗauka mutane ne akan gaskiya ina fata an gane akan daidai saboda haka kada ya sa san rai a ciki kuma kamar yadda Ibnu Taymiya yake cewa malami yana samun daraja da ɗaukaka gwargwadon bin sunnansa haka kuma yana samun kaskanci gurgudan rashin bin sunnansa. Sai ga hadisin Abdullahi dan Umar wanda Imam Hakim ya fitar a cikin Musnad, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waju'ila dhulla was-saghar 'ala man khalafa amri. Allah ya sanya kaskanci kaskanta duk mutumin da yake bin dokar sa, sai Allah ya sa mai kaskanta kaskanci. Amma yanzu matsalan sai mu ce shi Allah ya shirye shi, shi kuma talibin Allah sai ya gano. Eh na'am Alhaji Bashir. Na'am. Eh eh na'am. Eh 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 bai yana sayar irin masu sayar da mota oda aka bashi, shi kuma yana gudu ya kai kudin sai ya hana ya nemi mota. Kaddara to kaddara ce ta haushi eh kaddara ce eh akwai sakaci amma dai kaddara ta haushi. Ni sakon da ya sa na kawo mana wannan misalin irin waɗannan mutanen ne ba suka ce suna son shugabanni masu adalci ko ba haka bane? Su kansu sun kasa yi wa kansu adalci, to yaushe za a su samu wanda za su yi musu adalci? Allah bai samu dace. Allah ya samu dace. Allah kuma ya shiryar da mu ya samu iko mu daidai. Eh fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.